Taron da yawa kana ne a garin Tawa, inda kungiyar Taro ta hada mahukumta, kungiyoyin fararen hulla da malaman makarantun nan boko da na uwayen dalibai da sarakunan gargajiya da NGO ko ONG da proje-proje masu kawo tasu gudunmuwa domin samarwa sha'anin bokon kasar sabuwar tafiya, kasancewa an share shekaru masu tarin yawa abin na kasa ga biyan bukata, dauko daga bangaren gwamnati zuwa uwayen dalibai. Isami Ciroma Muhammadu ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar Taro tab da ke son kawo nata kokari na cigaban kasa a wannan gabar ta karatun boko.
Muka su da wannan ziyara dai da wannan taro da muke a yanzu haka jihar Tawa, ita ce mu ba da horo saka sha'anin ingantar da ilimi, musamman fannin ƙara kudade a cikin sha'anin ilimi da ilimi karamin ilimi da ilimin koyan aikin hannu, musamman instructor na education da NCPC da wasu kungiyoyi a kurakulla wanda suke taimakawa ta hiyar da sha'anin ilimi.
Ita dai wannan matsalar ta shafi primary, secondary da ma jami'a, shi nasa aka bullo a kasar da wani sabon salo na tilastawa kananan hukumomin kasar ƙara kudaden da za su tallafa wa sha'anin bokon kasar a yankunan su. Shi yasa ni tambaye kamarad Alhassan Abubakar na kungiyar malaman makarantar boko ƴan kwantaragi ko shin sun gamsu da wannan sabon salon.
Ya danganta da irin yadda su suka baiwa ilimin muhimmanci da kuma zumman da suba da domin wannan abin ya nasara. Me yake sa wani lokaci in an yi shi za a samu dangarda? Saboda ra'ayoyi na mutane ba su maida hankali waje guda ba, na ribar jama'a sai dai so tari ribar mutum guda shi dai, za ka tunani abin da za ka samu sabanin abin da al'umma za ta samu gaba ɗaya.
A cewar Muhammadu Abubakar mai inkira hamma, shugaban wata kungiyar uwayen ɗan makarantar boko ko JAS, da ke cewa fa ba nan gizo ke saka ba, saboda wannan hanyar da an ka ɗauko a nasa ganin ba za ta hidda sha'anin bokon kasar ba daga cikin mawuyacin halin da ya samu kansa a ciki.
Wannan taro da biyawancin kungiyoyi suke yi ba wani abu ne ba, don su samu finan saman ne kawai kungiyoyi ne na Turawa ne, mun san komai. Kullum ayyamai su ne ke tahowa su zo su ce da sunan jihar Tawa bisa fanni ilimi ga abin da sun tazo sun ka wallafa ma uwayen diya. Wannan taro ba a biyo hayyar da kwata-kwata ba, za a samu ilimi ya ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu.
Wace hanya ce kai kake ganin za a yi ilimi a cikin manufa?
Abubuwa ne zuwa uku. Na farko, mushanni sai an ba su horo na wanda ya kamata. Na biyu, adiba a gwar za a ƙara musu albashi. Abu na uku, ya kamata a cikin birane an huce yawo shi zamna ƙasa yana karatu, an huce yawo ya tsaya a cikin kalastakara ana ba shi karatu. Kenan tanki wannan mutane ba a ba su muhimmanci ba. Ilimi a cikin wannan ƙasa namu ba ta yaya bukata.
A nasa bangaren Abdulaziz Musa Abubakar, magatakar nan kungiyar malaman makarantar boko ƴan kwantaragi na Separation Birnin Kwanye, cewa ya yi siyasa da Turawa da ma rashin ɗaukar malaman boko ƴan kwantaragi a matsayin na dindindin na ɗaya daga cikin abin da ya sa sha'anin bokon ƙasar ke ci gaba da taɓarɓarewa.
Koyaushe duk kungiyar da ya hito zai nuna usawar shi biskan maido martabar ilimi a ƙasar Nijar. Wannan abun godiya ne balle kungiyar Rotabu wanda bancin ilimi fanni da yawa kowa sani da kungiyar Rotabu take fafatuka shekaru da yawa akan tattalin arziki tukuna, sannan yanzu sun shiga harkan fanni ilimi. Kenan dole ne kowa sani da ƙasar Nijar yau shekara 13 baya yanda ilimi ta tabarbare, mu a kanmu ba boye ne kungiyar mu, a haɗin gwiwar kungiyoyi na harkar makarantun ne mu yi ta kokuwa dan lakwal ta zo biskan yanda an kasanta na ba da horo na gaske. Sai gashi yanzu kuma tan siyasa ta kare, abun ta rushe da mutane ko da lokacin nan Rotabu lokacin nan ma suna kokarin su tare da haɗin gwiwa, tunda suna formen kungiyoyi namu na sindika, ana haduwa da su suna kama ko da har transformation ne suna yi shi na mambobi a maido mulkar martabanta. Gashi nan yanzu kuma sun sake dawa, ko da dai iko ya sake sun dawo suna ba da gudunmuwan su saboda ilimi da ci gaba. Na farko, son rai siyasa, kai siyasa na ta kawo lokacin lalace a kasar Nijar bature kwasan turawa ba ba san mu na suke kuma kowa ya gani bancin harkan tsaro cikin tattalin ilimi kullum sai sun kawo mu sa harkan sabon solo cikin tayar da ilimi kuma na biyu sun yi da za a yi gwamnatin da ya rushe sun yi duniyar da za a yi su kawo matsaraci harkan lokacin tayar da ilimi a yi yarjejeniya ba a cikin da mushanni kullum sai a dauko abu wata sabon solo wanda zai sallaka talalake a karshen ta mun ka ci ya kamata lokal a maido harsuna zabarmanci na hausa ne buzanci ne hillanci gasunan dai sun kakiya daga baya dai da su gane harkan bai sai sun ce akwai da turanci ma akwai da suke harsunan mu lalle lalle akwai harkan mushanni ciki mushanni ba su da horo ba su horo yawancin mushanni ba a bayan ma'aikata akan lokaci ga harkan kontrajin da take ta karewa ba ta karewa har yanzu muna fatuka bisa harkan tunku ba mushanni ɗan kontrajin an ka ba su su zama mushin dindindin wallahi ko gobe lokaci ta tabarbare
wani uban dalibai a wurin taron yayi kira ga hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar da su ƙara azama don ƙarawa sha'anin karatun bokon kurjini da bunƙasa shi a kowane bangare
to sunana Nima Alhaji Ali Abdul Dan mai waina mu ne uwan yara ƴan makaranta kungiyar Rutab da ta yi wannan taro mun ji daɗin wannan taro sosai alhamdulillah kamar yadda irin karatu yake ta kuma baya sai ta gaba shi dawo gaba yanzu an samu ga kungiya ta samu ta yawan gazama ta Rutab to shine muke tunanin nan gaba abinda za a zakuwa wanda zai biya baya sai ya hina horku saboda Rutab in ka diba sun tsaya sun yi nazari sun yi duka abubuwan da kamata a yi ga yara da karatun yara duka wannan abubuwa sun yi bayani akan shi da inda karatu yake da matsala ga inda matsaloli yake duk sai bayani sun shinkida dokoki daki-daki yadda za a taya karatu cikin ƙasarmu ma baki ɗaya ba tare da an samu wasu matsaloli ba ka san abubuwa suna da dama da yake ka san ana cikin wani lokaci na mu dukkanin a ƙasa gaba ɗaya akwai abubuwa waɗanda ke tahowarwa sosai to har da shi da taimakon da mu ba mu yi ma yara sosai to shi an malam ma ka ganin abubuwan sha taɓarɓarewa to amma yanzu kamar yadda irin wanga zama da an ka yi to shi na muka tama nan gaba ta ayan mana ɗa mai ido bisa ga karatun yara to abinda mu a shawara mu bisa ga muna matsayin mu na uwayen yara ƴan makaranta shine gwamnati ta ƙarfafa gwiwa zuwa da karatu duk abinda za a yi a san tsarin da za a yi bisa karatu aka nan gari saboda karatu ilimi shine kan gaba rayuwa ba ta yi sai da ilimi duk ƙasar da kaga ta zamana lahiya da ta ci gaba to da karatu na take ci gaba to shine muke so don Allah ga shugabanni a tsaya a yi nazari a gani menene kamata a bullo muna ta yadda za a yi ilimin yaranmu ya ci gaba kamar yadda kullum
kasancewa mafi yawancin ire-iren waɗannan tarukan na zama dandalin shan shayi ne yasa waɗansu ke ganin ko a wannan karon ma ƴar gidan shi ce ko da yake a cewar Basiru Kadi Umani na kungiyar Sizas Nijar ta malaman makarantun boko akwai alamun wannan karon lamarin zai canza
mutane suna yawan haduwa yawan taro amma kuma sai ka ga kamar taron bai aihwar da dama ido amma ga wannan lokaci ina tsammanin yanzu za a samu canji yanayi ga wancan lokaci abubuwa na ake na siyasa wanda ga sa ai zaman dan siyasa ne dan su ja hankalin mutane to shi kuma zuwan gada zan cike aiki na kasa muke ya zama dole mutane su mai da anniya a bar tarihi kuma a gani a kasa matsayin mu na kungiyoyin na gogolmaya fannin education harkar ilimi zamu ci za a samu sana'a
da kammala taron na kwanaki biyu da fatan kananan hukumomin kasar su kara kaso 2 cikin 100 na kasafin kudin su a fannin ilimi yayin da kungiyar Tarotab ta dauki alƙawarin gaba tarwa mahukuntan kasar da shawarwarin da jama'a suka bayar a wurin wannan taron Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar